إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya bamu ikon halartar wannan majalisi mai albarka na masallacin asibitin koyarwa na garin Azare, wanda aka fi saninsa da masallacin FMC, majalisi da muke karanta sirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga littafin Nurul Yaqin fi siratu Sayyidi al-Mursalin. Wannan shine majalisinmu na 128 a wannan yammaci na 5 ga watan Dhulhijja, hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 wacce ta yi daidai da 22 ne, 22 ga watan Mayu na shekara ta 2026 miladiya. A majalisin da ya gabata, idan ba a mance ba, mun shiga bayani kan hijirar musulmai daga garin Makka zuwa garin Madina. Wannan kuma ya biyo bayan yarjejeniya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cimma tsakaninsa da mutanen Madina akan za su yarda su karɓi musulunci, bauta wa Allah madaukakin sarki shi kaɗansa ba shi da abokin tarayya. Sa'an nan kuma, idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hijira ya ƙaura daga garin Makka ya koma garin Madina, za su ba shi kula da kariya kamar yadda za su ba wa ‘ya’yansu na cikinsu da kuma matansu. Waɗannan sharuɗa su ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gindayawa mutanen Madina suka ce sun ji sun gani sun yarda. Sa'annan kuma su ma suka yi ishara bisa ga nasu sharaɗin, shi ne idan har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙaura daga garinsa garin Makka ya dawo garinsu garin Madina, suka agaza masa suka taimake shi wajen karantar da al'umma da yata da'awa ta musulunci. Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki wannan da'awa tasa ta bunƙasa ta shahara ta samu magoya baya, suna da sharaɗin kar annabi ya bar su ya koma garinsa garin Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana musu cewa ai rayuwarsa da su zai yi, duk kuma wanda za su yaƙa zai yaƙa, duk wanda za su zubta jini zai zubta jininsa. Wannan ya sa suka samu nutsuwa da kuma kwanciyar hankali. Wannan yarjejeniya da aka cimma tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina sun ba da ƙarin gwiwa wa manzon Allah akan yayi hijira daga Makka shi da waɗanda suka musulunta, waɗanda ake tsangwama, waɗanda aka hana su su yi ibada a sake, su yi hijira shi da su ga baki ɗayansu daga Makka su koma Madina. Yanzu sun samu gurin da za su yi ibada a sake, kuma sun samu gurin da za su yaɗa da'awa ba tare da tsangwama ba, ba tare da takurawa ba, ba tare da cutarwa ba, ba tare da musulawa. Wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi wa sahabbansa waɗanda suka musulunta ɗan Makka Qurayshawa da ma waɗanda suka shigo ba Qurayshawan ba, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya musu umurni su aura daga garin Makka su koma garin Madina. Wannan ya sa suka dinga fita ɗaya bayan ɗaya daga garin Makka suna tafiya Madina a ɓoye, sa'annan kuma suna ɓata bani. Idan mutum ya fita maimakon ya kama hanyar Madina sai kama hanyar Jidda, sai a ɗauka Jidda zai tafi, sai ya yi nisa sai koma hanyar Madina. Haka wannan shi ma idan ya fita zai tafi Madina maimakon ya kama hanyar Madina sai kama hanyar Taif, ya ɓata tunanin wutan Makka, sai ya fita ya yi nisa sai kama hanyar Madina. Da haka ɗaya bayan ɗaya suka dinga fita suna tafiya garin Madina. Wa amma akwai wasu waɗanda ba su fita ba, sun saura a garin Makka. Wannan gabar da muka tsaya kenan a majalisinmu da ya gabata, cewa duk lokacin waɗanda suka musulunta cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun yi hijira daga Makka sun koma Madina, amma akwai ƴan tsirarru waɗanda ba su da yawa sosai waɗanda su ba su yi hijira ba, sun saura a garin Makka, sun zauna a garin Makka. Waɗannan ƴan tsirarru da suka saura su wane ne? Waɗanda suka saura ba su yi hijira ba, tambaya ta farko kenan wanda karatunmu da za mu yi a yau zai amsa mana wannan tambaya. Sa'annan kuma tambaya ta biyu, a wane dalili ne ya hana su yi hijira? Waɗanda ba su yi hijira ba, wane dalili ya hana su yi hijira? To duka karatunmu na yau zai fito mana da amsar waɗannan tambayoyi. Sannan kuma su wane ne waɗanda ba su yi hijira ba? Kuma wallafin wannan littafi na Nuhu ne ɗi sai ci gaba da cewa walam yabqa bi makkata minhum illa Abu Bakr wa Ali wa Suhayb wa Zaid ibn Haritha wa qaliluna min al-mustad'afin alladhina lam tumakkinhum halihum min al-hijra. Wa gunji misalai na waɗanda ba su yi hijira, kuma har an ambata mana dalili cikin dalilai da suka hada wani sashi na waɗanda ba su yi hijira ɗin. Ya ce walam yabqa bi makkata minhum illa Abu Bakr, babu wanda ya saura a garin Makka cikin musulmai da suka karɓi musulunci gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ba wanda ya saura daga cikinsu sai Abu Bakr, sayyidina Abu Bakr. Wannan misali na farko cikin misalan waɗanda suka saura a garin Makka ba su yi hijira ba, bayan fitan galibin waɗanda suka musulunta waɗanda suke zaune a Makka, bayan fitansu da yin hijirarsu zuwa garin Madina, akwai waɗanda suka saura, daga cikinsu akwai sayyidina Abu Bakr wa Ali, sannan akwai sayyidina Ali, shi ma yana cikin waɗanda a lokacin da aka fita zuwa hijira shi ma bai yi hijira ba. Wa Suhayb, sannan akwai Suhayb wanda ake masa laƙabi da Suhayb al-Rumi, shi ma yana cikin wanda suka zauna ba su yi hijira ba, bayan fitan galibin sahabban annabi Qurayshawa daga Makka zuwa Madina. Wa Zaid ibn Haritha, da kuma Zaid ibn Haritha mun ji misalin waɗanda ba su yi hijira ba, mutane guda huɗu an lissafa mana su: sayyidina Abu Bakr, sayyidina Ali, Suhayb al-Rumi, Zaid ibn Haritha. Wannan suna cikin misalan waɗanda suka zauna a garin Makka ba su yi hijira ba, bayan fitan galibin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Yin yi wa ƙarfi na nuna ƙarfi na 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 ƙarfi
نون من المستضعفين ثم بس هجرا با a wannan bayani nasa zamu fahimci cewa wadannan yan kadan cikin masu raunin dalilin da ya hana su yin hijirar raunin su saboda idan suka fita duk wani motsin su duk wani kataƙus din su za a iya fahimta sabanin wadanda su ba su da rauni ba a sa musu ido amma masu rauni an kasa an tsare duk wani motsin su kan idan mutane to idan suka ce za su fita su yi hijira a karan farko za a iya rafko su za a iya gano su wannan kuma yasa a hana su hijirar kuma a dawo a ci gaba da gallaza musu da cutar da su to shi yasa suka dan ja kafa kadan ta yadda idan hankali ya karkata wani guri daban sai su saci tunanin mutane su fita wannan yana cikin dalilin da ya hana masu rauni yin hijira sannan dalili na biyu yace lam tumakkinhum haluhum min alhijra yanayin su bai ba su damar yin hijira ba abinda za su dan rike ma su hijirar da shi ba su da shi ko da da kafa za su taka su hijirar tunda hijirar ba ta wuni ɗaya bace ba ta wuni biyu bace kwanaki ne dole mutum yana buƙatar dan guzuri da zai rike gabanin ya isa to su guzurin ma ba su da shi wannan na daga cikin dalilai da suka hana su yin hijira tare da waɗanda suka fita suka yi hijira a karon farko kenan idan mun fahimci bayani za mu iya cewa dalilai guda biyu ne suka hana masu rauni yin hijira dalili na farko tsoron me zai je yanzu na gano fitarsu wanda hakan zai zama sababin da zai sa a hana su fita ɗin domin su masu rauni du motsinsu kai kawansu a kan idanun mutane ne wannan dalili na farko kenan da ya hana su fita a matakin farko a karon farko a fita ta farko da galibin sahabbai suka fita zuwa Madina da nufin yin hijira su ba su fita ba dalili na biyu dube da yanayinsu na rauni da suke da shi da kuma rashin abun hannu wannan ya sa sun ɗan jinkirta sun ɗan ɗaga ƙafa gabanin su samu wata dama da za ta ba su ikon yin hijira ɗin shi ne ɗan guzuri da za su rike musamman na abin da za su ci domin tafiya daga garin Makka zuwa Madina a wancan lokaci tafiya ce ba ta wuni ɗaya ba ba ta wuni biyu ba ba ta wuni uku tafiya ce da ta doshi makonni guda biyu ba ma mako ɗaya ba ana aƙalla kwanaki 12 a hanyar Madina idan an fito daga Makka to kaga bayan da za a yi mutum ya fita zai tafi garin Madina alhali ba shi da abin da zai ci wuni guda ma idan mutum ya wuni bai ci ba ya kake ganin yanayinsa balle a ce ya yi kwana da kwanaki wannan kenan na hukunta duk wanda zai yi hijira ya zamanto yana da guzurinsa da ya rike musamman abin da zai ci ko da ba a kan dabba zai yi tafiyar ba da ƙafafunsa zai yi tafiyar yana buƙatar abin da zai ci domin ita karan kanta tafiyar ai ƙarfi ne ke tafiya ƙarfi kuma idan zai tafi ana buƙatar abinci don ƙarfin ya sake dawowa yanzu idan ya zamanto babu abincin kaga tafiyar ba za ta yi wannan yana daga cikin dalilai da suka hana waɗanda suke da rauni fita su yi hijira a karo na farko da galibin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ƴan Makka suka fita suka yi hijira to amma idan muka waiwaya baya muka duba sunayen waɗanda aka lissafo mana cikin waɗanda ba su yi hijira ba su ma masu rauni ne akwai sayyidina abubakar yana cikin wanda ba su yi hijira ba shin sayyidina abubakar yana cikin masu rauni amsar a baya ce sannan abubakar kan ma ɗan kasuwa ne ɗan kasuwar da hannunsa ke cuɗan bayansa ma'ana wanda ya fi ƙarfin buƙatunsa wanda ya fi ƙarfin abin da zai ci to me ya hana sayyidina abubakar yin hijira kaga wannan na farko ke na biyu cikin waɗanda ba su yi hijirar ba akwai sayyidina Aliyu, sayyidina Aliyu shi ma ba a lissafa shi cikin masu rauni domin ya fito daga kabilar da annabi ya fito daga cikinta, kuma duk wanda ya fito daga wannan kabilar ko kadan babu shi ba rauni ko babu siffan, babu wani abu da za a siffanta shi da shi na rauni, domin kabila ce wacce duk cikin kabilun Qurayshawa ba kabilar da ake ganinta da daraja, ba kabilar da ake ganinta da girma, ba kabilar da ake ganinta da kima kamar kabilar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga cikinta, wanda daga cikinta kuma sayyidina Ali ya fito. Kake nan wannan yana nuna sayyidina Ali shi ma ba wai rauni bane ya hana shi yin hijira daga garin Makka zuwa garin Madina a karon farko. Menene dalili da ya hana sayyidina Ali hijira? A nan gaba za a zo ambata mana dalili idan an zo bayani kan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Suhaib shi kuma da yake ba Balarabe bane asalinsa, to shi ma dole gabanin yayin hijirar sai ya lissafa, ya auna, ya hango nan ya hango can, kuma ya kekeci lokacin da yake ga shi yafi dacewa. Sai Zaid ibn Haritha shi ma yana cikin bayi da aka yanta, kenan ba shi da cikakken yanci, shi ma an ambata mana cikin jerin waɗanda ba su yi hijira a karon farko ba. To yanzu mutane guda biyu ne suka saura, me ya hana su su yi hijira a karon farko alhali lokacin sahabbai sun yi hijira sun koma garin Madina? Sayyidina Abubakar da sayyidina Ali, waɗannan ko kaɗan mun san ba za a jingina rauni gare su, ba za a siffanta su da rauni ba. To menene ya hana su yin hijira? To a nan shi sayyidina Abubakar an ambata mana dalilin da ya hana shi yin hijira a karon farko, a yayin da kuma za a zo nan gaba in muna karatu a hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shi kuma sayyidina Ali za mu ga wane dalili ne ya hana shi yin hijira a karon farko. Yace wa kad arada Abu Bakr al hijrata faqala lahu alayhi salatu wassalam ala rislika fa inni ardu an yu'dana li. To yanzu ana so a bayyana mana dalilin da ya hana sayyidina Abu Bakr yin hijira a karon farko, yayin da galibin sahabbai suka fita daga garin Makka suka tafi garin Madina. Yace wa kad arada Abu Bakr al hijrata, lokacin da ake ta fita ana hijira, sayyidina Abubakar shi ma ya yi yunkurin fita, kaga kenan shi ma ya shirya zai fita, domin duk wani aiki da aka ce wannan umurni ne na Allah ko kuma umurni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, za ka ga sahabbai ba sa rike wannan aiki sako-sako, suna rike shi kam-kam, kuma suna yinsa da jikinsu, kuma suna gaggauta yinsa, ba sa jinkiri ba sa nawa wajen aiki da umurni ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma umurni ne na manzansa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Domin Allah madaukakin sarki ya yi umurni a yi gaggawan aikata aikin alkhairi, duk kuma abin da Allah ya umurta alkhairi a yi gaggawan aikata aikin alkhairi, duk abin da manzan Allah ya umurta alkhairi, sabiqu sari'u, za ka ga a gurare daban-daban a cikin ayoyi na Alƙur'ani Allah sai ya ce sabiqu, ku yi rige-rige wajen aikata duk wani abu da Allah ya umurce ku ko manzansa ya umurce ku, sari'u, ku yi gaggawa wajen neman duk wani abin da zai datar da ku da rahmar Allah, wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu wa 'iddat lil muttaqin. Dushe sa Allah na umurni, manzansa na umurni, za ka ga a take da rawar jiki suna aikata, ba sa nawa, ba sa riƙon umurnin Allah sakwa-sakwa ko na manzansa sallallahu alaihi wasallam. To sayyidina Abubakar ya yi yunkurin yin hijira a karon farko, a matakin farko tare da sauran sahabbai da suka fita a karon farko. Fa qala lahu alaihi salatu wassalam ala rislik, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma sayyidina Abubakar, kai a hankali kar kai gaggawa, kai a hankali kar kai sauri. Kenan annabi ne ya ce masa kar yayi gaggawan fita, ya dan saurara, ya dan jinkirta, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. kaga annabi yayi gamammen umurni wa dukkan sahabbai akan su fita daga makka su koma madina sun fara fita sai zo samu sayyidina abubakar ya ce amma kai ka dan saurara ka dan karkai gaggawa kaga yanzu kenan wancan umurni da aka bayar na farko shi sayyidina abubakar an togace shi kenan shi an cire shi daga umurnin farko shi ya saurara waɗanda ake so su yi gaggawan shi baya daga cikin su shi ana so ya dan yi jinkiri kaɗan inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga su kuma ƴan kule ne a cicecas Allah yana cewa an yi an gama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana faɗi an yi an gama bassa sako sako ko nawa ko nazari ko tunani bisa ga umurnin Allah subhanahu wataala ko kuma umurnin manzonsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ka saurara ka dai sai annabi ya ce masa fa inni ardu an yu'zanani saboda ni ina fatan amun izini kenan yanzu lokacin da aka yi izini aka yi umurni wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su fita daga garin makka su koma madina shi manzon Allah tukunna a lokacin ba a masa izini ba wannan ƴan uwa yake nuna mana hatta shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya aikata wani aiki sai da umurnin ubangijinsa baya aikata wani aiki sai da izinin ubangijinsa subhanahu wataala wannan zai samu dauki darasi mai girma in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na manzon Allah da ya samu sheda a gurin Allah subhanahu wataala cewa duk abin da ya faɗi daidai ne babu kuskure Allah madaukakin sarki cewa ma yantiqu anil hawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama in har zai yi furuci baya taba furta sarri sannan duk aikin da zai yi nagartaccen aiki idan har wannan bawan Allah da ya samu wannan sheda gurin ubangiji subhanahu wataala aiki umurni zai zo akan a aikata wani aiki ya zauna yana jiran nasa umurnin ina ya gamu ɗan kuci ku bamu ina fata an gane me nake ne in har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda babu kuskure cikin maganarsa babu kuskure cikin aikinsa duk abin da yayi daidai ne duk furucin da yayi babu kuskure haka ne in har zai zauna yana jiran izini daga gurin ubangijinsa ina ya ga wani wanda ba shi ba shi ya fi cancanta kar ya aikata wani aiki sai da umurnin ubangijinsa ina fata ƴan uwa mun gane wannan bayani kenan wannan yake nuna mana duk wani aiki da Allah madaukakin sarki da manzansa ba su yi umurni a aikata ba karantarwar manzan Allah karka aikata saboda wannan hijirar ibada ce me yasa ta zama ibada umurni ne na ubangiji akan ayi hijirar daga makka a koma madina amma duk da haka annabi bai aikata ba yana jiran a masa nasa umurnin domin wannan umurni ne da aka yi wa sahabbansa aida da aka yi wa sahabbansa umurnin da sai ya shiga cikin su duka sai a tafuru a bai shiga ba yana jiran nasa umurnin saboda shi ma akwai nasa na musamman to wannan darasi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ba mu al'ummar sa akan karka kuskura ka aikata wani aiki in ba da umurnin Allah subhanahu wataala ba karka kuskura ka aikata wani aiki in ba da umurnin manzansa ba to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace wa sayyidina Abubakar ka dan saurara ka dan karkai gaggawa karkai sauri sai yace fa inni arju an yu'zanani saboda lallai ni ina fatan amin izini kenan annabi yanzu me ya hana shi yin hijira ba a masa izini ba kenan ana masa izini babu wani abu da zai zauna yana sauraro babu wani abu da zai zauna yana daku babu wani abu da zai zauna yana jira kai sai zai fita yin hijira yanzu yana zaman jiran izini ne daga gurin ubangiji subhanahu wataala wannan babban darasi ne manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya bamu فقال ابو بكر سيدنا ابو بكر يتيو منزل الله صلى الله عليه وسلم وهل ترجو ذلك بابي انت وامي يتي شن كانا فاتن هكا منينه منزل الله yake fata fatan su sayyidina abubakar ya dan saurara har zuwa lokacin da Allah zai yi wa manzon Allah izini da yin hijira sai su kasance tare sai su fita hijirar tare kenan manzon Allah baya son hijira shi kadai yana so su yi hijira tare da abokin tafiya yana so ya samu abokin tafiya a hijirarsa wannan ma wani darasi ne ɗan uwa zamu fahimta sayyidina abubakar yace tarju zalika bi abi anta kana fatan hakan ma'ana in saurara in jira har zuwa lokacin da za a maka izini mu fita tare kana fatan hakan ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am sai manzon Allah yace eh kenan manzon Allah baya so ya fita yin hijira shi kadai duk da cewa sahabbansa an musu umurni su fita su yi hijira duk sun fita amma sai hana sayyidina abubakar fita dan me dan ya samu abokin tafiya anan akwai darasi ɗan uwa da za mu ɗauka malamai suka ce idan ba wai ya zama larura ba kar ka yi tafiya kai kadai an gane bayani in ba wai tafiyar ta zama ta tilas dole ka fita ka tafi kai kadan ba kuma ba ka da abokin tafiya to kar ka yi tafiya kai kadai indai za ka yi tafiya yi kokari ka samu abokin tafiya ku yi tafiyar tare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mai yin tafiya shi kadai da shaitan shi yasa a nan gurin ya nemi sayyidina abubakar ya saurara kar ya yi gaggawa dan ya samu abokin tafiya kenan in dai ba wai amma a yanzu yan uwa yanda man nan yayi tsada samun abokin tafiya ko zai yi dan nan da zuwa bauchi ana batun 2500 wanda a da in ka sa man 6000 shekara 5 baya bai karkaje da nisa in ka sa man 6000 a motar ka sai ka je bauchi ka dawo amma yanzu 6000 nan wai kudin tafiya ne fa kawai banda dawo ka je ka dawo bauchi akalla za ka rike 13,000 saboda in ka je cikin gari akwai going daga nan zuwa nan daga nan zuwa wannan 13,000 nan a da in ka sa mai a motar ka sai ka je Abuja ka dawo amma yanzu fa yanzu man da za ka sa a motar ka na 13,000 ne fi cikin gari watakila in ka je jama'are kafin ka dawo cikin gari man ya kare ko zai kai ka jama'are da kai na'am akwai mota mara shan mai to watakila na 13,000 kai ka jama'are ai ka je da nisa babu amma 92 yanzu ana batun shekara 30 da wani abu ba al 30 da wani abu baba 92 ya ce shekara 34 ka tafi da nisa mun fi so 20 kaza a ce nan kaga ai bai ja da nisa Allah kawo mana agaji Allah kawo mana tsoki to annabi sallallahu alaihi wasallama ya umurci sayyidina abubakar kar ya gaggawan fita dan ya samu abokin tafiya in sun tashi yin hijira in ya tashi yin hijira yace fa habasa abubakarin nafsahu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yashabahu sayyidina abubakar sai kange kansa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya abokantaki manzan Allah ya kasance tare da manzan Allah a lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tashi yin hijirarsa kenan yanzu sayyidina abubakar ya fahimci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana so ya zama abokinsa ne a hijira in an tashi yin hijira akwai darasi na biyu da zamu dauka karkashin wannan gabar wannan zai kara nuna mana matsayin sayyidina abubakar a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin a lokacin da aka zo fita hijira waɗanda suka musulunta cikin sahabban annabi al-muhajirun sun haura mutum 100 amma cikin wannan adadi annabi ya zaɓi sayyidina abubakar wannan na nuna mana matsayin sayyidina Abubakar na gaba da matsayin kowane sahabi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda zabin annabi ya fada kansa idan da akwai wani cikin sahabbai da yafi shi falala yafi shi matsayi da annabi zai shi zai zaba a matsayin abokin tafiyarsa yayin hijira domin wannan tafiya ce ta ibada hijira da za a yi daga garin Makka a koma Madina ibada ce saboda amsa umurni ne na Ubangiji subhanahu wataala amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi sayyidina Abubakar dan ya nuna mana mu al'ummarsa cikin sahabbansa kakab babu wanda yake da matsayi irin na sayyidina Abubakar kenan sayyidina Abubakar shine yake da matsayi na farko a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa law kuntu muttakhidan min ummati khalilan lattakhadtu Abubakarin khalila da a ce a cikin al'ummata zan rike badadi to da mutumin da zan rika a matsayin badadi na shine sayyidina Abubakar inji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wannan yana nuna mana matsayin sayyidina Abubakar gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan kuma ya nuna mana falalarsa da matsayinsa cikin wannan al'umma ba wanda ya kama kafarsa kenan shine yake da matsayi na farko a al'ummar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to sayyidina Abubakar da yaji wannan daga manzon Allah yace wa ala farahilataini kanata indahu waraqas samur sayyidina Abubakar wa ala farahilatain sai yayi ta ciyar da raquma guda biyu kanata indahu raquma guda biyu da suka kasance a gurin sa waraqas samuri yayi ta ciyar da su ganyen as-samur wata bishiya ce katuwar bishiya mai ganye wacce ko ƴaƴa ba ta yi sai ganye bishiya ce wacce in dabba ta ci zaka ga ta canja ta murmure ta koshi ta yi kyau ta yi dadin gani cikin bishiyoyin su na garin Makka to sayyidina Abubakar sai dinga ciro ganyen wannan bishiya yana ciyar da raquma guda biyu da ya kebe domin hijira a kawunan su da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa a karshe ce isti'dadan li dalika dan shiri akan haka din kan hijira annabi hijirar da annabi zai fita sayyidina Abubakar ya zama aboki a wannan hijira tasa sayyidina Abubakar shi kan ya raquma guda biyu yana musu kiwo wanda yake na musamman wanda sauran dabbobinsa ba su samu irin wannan kiwo ta yadda idan sun tashi hijirar su suna da abun hawansu nagartacce wanda ba za su samu tasgaro ba ba za su samu tseko ba a hanyar su ta hijira wannan nagarta ce ta sa shi sayyidina Abubakar shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kimanta irin wannan nagarta ta sayyidina Abubakar bayan waɗannan raquma guda biyu da ya tanadar ya tanadar musu da guzuri na abun da za su ci tun fitansu daga Makka har su sauka garin Madina sannan Abubakar ya tanadar musu shi yasa a baya da muka karanta cewar daga cikin waɗanda ba su yi hijira ba a karon farko sayyidina Abubakar na ciki muka yi bayani cewar ba rauni bane ya hana sayyidina Abubakar domin shi mutum ne dan kasuwa kuma wanda hannunsa ke tudar bayansa wanda ya fi ƙarfin abin da zai ci to shi yasa ya musu tanadin guzuri da za su rike a hanyar su ta yin hijira shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan nagarta ce tasa wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallama bisa ga ɗabi'a irin tasa duk wanda ya masa kyakkyawa duk wanda ya masa nagarta duk wanda ya kyautata masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya taba manta wannan kyautatawar da aka masa shi yasa wannan kyautatawar da sayyidina Abubakar yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama annabi har bayan yayi hijira ya koma garin Madina har bayan ya samu ɗaukaka ya samu izza musulunci yayi ƙarfi amma annabi bai mance wannan nagarta ta sayyidina Abubakar domin bayan hijiransa da shekaru mun taba haka yito wata kissa a wannan majalisi wacce ta kunshi akasi da aka samu tsakanin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar a gona an samu sabani to da aka samu sabani sayyidina Umar sai fusata a zahiri yanda kissar ke bayyanawa sabanin da aka samu sayyidina Abubakar ne bai kyauta ba wa sayyidina Umar to sai sayyidina Umar ya fusata zuciya tsoka ce inji Bahaushe ba kashi ko to sayyidina Umar da ya fusata sayyidina Abubakar sai yayi nadama kan cewar yanzu ni Abubakar ni ne nayi wa Umar kaza da kaza wanda har ya fusata shi hankalin sayyidina Abubakar sai ya tashi sai nadama sai fara bada baki yana bada hakuri wa sayyidina Umar shi kuma sayyidina Umar ya riga ya hau dokin zuciya ka san dabi'a ce da Allah yi wa dan adam in an fusata shi sai fusata to shine sayyidina Umar ya fusata sayyidina Abubakar yana ta bashi baki amma ransa ya riga ya baci bai saurari sayyidina Abubakar bai kama hanya ya tafi gida sayyidina Abubakar yana nadaman abin da ya faru a kissar ba a hakaito mana me ya faru an saya saboda bai amfanar da mu ba amma dai darasin da ake so mu dauka a kissar kyakkyawan halaye na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ta yadda idan kai abin da bai dace ba kai nadama kuma ka nemi yafiyar dan uwanka wannan dabi'ar sahabban annabi sannan kai kuma wanda aka ma abin da bai dace ba ka yafi shi ma Umar din zamu ga ya yafi din haka kuma suke rayuwa wanda yayi abin da bai dace ba yayi nadama kuma ya nemi yafiyar dan uwansa wanda kuma aka nemi yafiyarsa yayi afuwa saboda ai mu ma muna saba Allah yanzu idan wani ya saba maka ka masa afuwa kai ma sai Allah ya maka afuwa wannan kaida ce ta Abubakar ta Allah subhanahu wataala falyafu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum sai afuwa su kauda kai cin kudin bakwa so Allah ya gafarta mu sayyidina Umar ya tafi gida sayyidina Abubakar ya bi shi ya zo har bakin kofar gida sayyidina Umar sai mai da kofa ya rufe ya riga ya fusata sayyidina Abubakar bai ji dadin dai abin da kai ya kawo ba sai kama hanya sai tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana hango shi yace komai akai Abubakar wani abu ya hada shi da wani sannan Abubakar da yazo sai nemi guri ya zauna bai ce kowa komai ba dan lokacin da ya taho yana rike da mayafinsa a hannu ya nemi guri ya zauna sayyidina Umar da ya shiga cikin gida shi ma sai yana damun abin da ya faru kun ga sahabban annabi kenan tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda imani yayi tasiri cikin zuciyarsu ba sa zama da gaba cikin zuciyarsu ba sa riko a cikin zukatunsu duk da yanda sayyidina Umar ya fusata amma shigansa gida ke da wuya ɗan mintuna ne sai shi ma yana damun abin da ya faru gashi dai shi aka yi wa laifin amma sai yana damun abin da ya faru yace ni Umar yanzu mutun irin Abubakar yayi ta bani baki na ki sauraro kai to na ni Umar ban kyauta ba kaga shi aka yi wa laifin yanzu kuma yana ji shi din ma yayi laifin sai fita daga gidansa bai za mai ko ina ba sai gidan sayyidina Abubakar yaje yayi sallama ya tambaya Abubakar nana a suka ce ai tun fitansa da safe bai dawo ba sai fahimci cewa ba gida ya taho ba ya tafi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take sayyidina Umar sai tafi majalisin manzon Allah yana zuwa sai tada Abubakar a gefe a zaune baya magana saboda yanda abin ke damunsa yadda yayi wa Umar laifi kuma yana ta neman afuwarsa bai masa afuwa ba da ya zo sai kwashe labarin abin da ya faru tsakaninsu da sayyidina Abubakar sai juye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ransa ya ɓaci idanunsa suka kada suka yi jajawu martanin da ya mayar shine hal antum tarikuni sahibi hal antum tarikuni sahibi hal antum tarikuni sahibi ya maimaita wannan haso ya fiskanci sahabbansa sallallahu alaihi wasallam yace shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala, wane ne abokin sa sayyidina Abu Bakar? Shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala, shin za ku bar aboki na ya sakata ya wala? Kenan annabi yana musu isharar matsayin Abu Bakar a gurin sa. Yaya aka yi sayyidina Abu Bakar ya samu matsayi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama? Annabi sai dinga lissafo yace inna allaha qad ba'athani fa qultu ya ayyuhan nasu fa qultum kadhabta wa qala Abu Bakar sadaqta. Yace Allah ya aiko ni gurin mutane, mutan duniya gaba daya, da nazo sai nace ya ayyuhan nas, ya ku mutane, ni manzon Allah ne gare ku, bil imani da Allah. Sai dukkan ku kuka ce ƙarya kake, Abu Bakar yace gaskiya kake. Yace ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malun Abu Bakar. Mata farko nafiya ce, mata biyu sila ce. Wannan ga wanda suke karatun Larabci. Annabi yace ma nafa'ani malun, babu wata dukiya da ta amfane ni kamar yadda dukiyar sayyidina Abu Bakar ta amfane. Kaga wannan annabi yana bada labari ne a hanyar su ta hijira. Tunda annabi ya ce masa ya saurara kar yayi gaggawa ya jira, sai Abu Bakar ya fahimci cewar annabi yana so su hijira tare ne. Wannan yasa ya keɓe wasu raƙumansa guda biyu manya ya ƙara ciyar.